إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم ورسالك هدوء ومن السافيات لنا السبر wanda yake safiyar 21 ga watan Muharram shekarar hijira ta 1446 wannan kwanan wata ya dace da lissafin 27 ga watan July 2024 wannan masallaci na Uthman ibn Affan radiyallahu anhu dake nan garin Obajana a cikin jihar Kogi inda muke daura a cikin littafin al-Urduz al-Mi'iyya في ذكر أشرف البرية في ذكر حال أشرف البرية واللفر ابن عبد العز الحنفي الله يجزيه يقف تاسا والنبي جماعة وتدرسنا وكنا جيران جوانا ندرسا لما تاشي دقا لمبر بيتنا تلاتنكو فإنسا وهن عشر وثمان ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد وبعد تسع من سن رسالتي مات أبو طالب ذو كفالتي وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت قال هن عشر وثمان قد ثم قد أسلم وهن سوء شلعك أنبتا أبايا وثلاثة هم وثمانون رجل ومعهم جماعة حتى كمل وتوند سكبو سكي سكة فحبشة زيتي وغنى أتكنس أقيمات عشر وثمانية قداغو مشاتقس ثم قد أسلم في السادس سانا أشيكرا تشدع باين فارع النبتة أسلم حمزة الأسد حمزة أن عبد المطلب وانا اتمشى لك بدا أسد الله wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da suna sayyidul shuhada radiyallahu anhu ya musulunta ne a wannan shekara wa ba'da sab'in bayan an shiga shekara ta 7 min sini risalati shekara ta 7 da fara annabta mata abu talib baban ali kenan bu kafalati wanda yake shine marikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwar kakansa abdul muttalib mun ji wannan a baya cewa kakansa ya rasu kuma sai ya bar rukun shi a hannun Abu Talib. Abu Talib shi ma bai samu falalar musulunta ba. Yadda ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan taimakon da ya kamata ya mishi da kyautatawa, amma Allah bai bashi gamdakatare a sha addinin musulunci. Wa ba'da bayan Abu Talib kuma Khadijatu, sayyidatuna Khadija wato uwar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ya aura ta haifa masa dukkanin iyansa in banda Ibrahim. توفيت إتما سيترس من بعد أيام ثلاثة مضت سكان رسول أبو طالب لرسولة وانكي أكو كتل شساكي كرمون الشكرة دا عام الحزن وفي شكرة ربك انشكي دا داموا متانا دا نبي صلى الله عليه وسلم يكي سام وفي كل عوانا دا غريش دا غريش مسكي كيما كاما دا وسا الله يقول كيرا يوسلوك شجرة نبي صلى الله عليه وسلم يحفظ شجرة باوسو سيسا كمقوها sai ce wa ba da 50 wa rub'in aslama jinnu nasibina wa adu fa'lama thumma ala saudata amda aqda fi ramadan thumma kana ba'da aqtub nati siddiqi fi shawwali wa ba da 50 wa alin tari yace wa ba da 50 wa rub'in aslama bayan kwana 50 wa rub'in da daya bisa hudunta wato kamar kwanaki 10-12 kenan kamar kwanaki 60 da watanni biyu bayan watanni biyu da wancan hadithar aslama jinnu nasibina aljanun garin nasibina suka musulunta wa adu suka koma suka fa'alama suka sanar da mutanensu shine falamma qudiya wallau ila qaumihim munziri da aka gama karanta alqur'ani suka koma suna wa'azi ibnu mas'udin ya bada labarin wannan hadithar wanda shine ya raka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nabi ya je musu wa'azi annabi ya chata mai layi yace kaka fita daga nan yace ya dinga jin hayaniya tsawon dare da kururuwa da giggiwa sai yayi kamar zai fita sai ya tsaya akan umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi har gari ya waye sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya tarbi shi yace da ka fita wani abu ya faru da kai da ba ruwa rasulun ya bada labarin har ya gama wasu irin halittu baƙaƙe masu fararen kaya masu wasu kamanni daban-daban kisan shi da ya sana a cikin littafin sira ba zai yi a tsawaita ba saboda yanayin lokaci ya ce ijibin su yake cewa sun sauko ne suka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani a wani waje da ake ce mawadi nakhla suka saurari alqur'ani sannan suka koma su bakwai ne asalin waɗanda suka zo din suka musulunta kuma ala sawjata amda aqda sannan kuma sai ya gudanar da daurin aure ga Saudatu bintu Zam'a ita ce matar da ya fara aura bayan as-sayyida Khadija radiyallahu anha ta rasu ita wannan Sauda ta kasance mace ce dattijuwa mace mai kirki a nan Makka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta fi Ramadana thumma kana ba'da ya aure ta cikin watan Ramadana a cikin wannan shekara wato ta tarihi bayan fara wahayi yace kuma kana ba'da sannan bayan nan kuma kafin ya tare da Saudatu sai ya ƙara yin wani aure Aqdu binti Siddiqi fi Shawwal a watan Ramadan ya aure Sauda watan da ya biyo bayan sa shine watan Shawwal watan karamar sallah sai kuma aka daura masa aure da Aisha radiyallahu anha ita ce ibnatu Siddiq wa bada 50 wa anin tali auren sayyidina Aisha ya biyo bayan wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da malaman tarihi suke faɗa kuma ya mazo a cikin sahih Bukhari da yake cewa uritu ki fil manami marrataini an nuna mini ke a mafarki su biyu ya ce wa Aisha sai mala'ika ya zo mai da ita a cikin wani libabban kyalle kamar yadda ake lallabe amarya sai ya ce mishi buɗe ka gani wannan matar ka ce sai ya buɗe sai ya ga Aisha ce har karo biyu Allah madaukakin sarki ya sa aka nuna masa wannan cewa mata sace kuma Aisha a lokacin ta an riga an yi baikonta da wani dan amminta sai da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abubakar yake cewa ina so ka auren mini da ƴarka Aisha farko Abubakar yace haba manzon Allah ai iyarka ce kai ma yace kwarai iyata ce a mutunci amma halal ita ce saboda aka bashi ita ya aura sannan kuma akwai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kula da wato zaka Aisha wata mace ce take da hazaka ta ban mamaki ba irin sauran mata ba ko a cikin maza sai Allah liba a samu mace da kaifin basirata a cikin sahabbai ma kuma inda zaka yake mata taki yake cewa kanat rajulatan minan nisa ta kasance mace ce mai kama da maza wajen kaifin basirata da hangen nisa zaka ga take yawaita tambayoyi kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci kamar tambaya ma irin ta kure to shi yasa kuma ake so wato mace ne hazaka wata ke tana da basira to ba mace ce ya kamata ta aure ga magarin mutum ba ya kamata aure mutum ne na musamman wanda ya bi ta shekaru ya bi ta ilimi ya bi ta sanin rayuwa wanda zai iya hakuri da yanayin ta irin tambayoyin take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda wani sa'an ta ne za a iya samun matsaloli amma ta tambaye shi sai murmushi ya bata amsa ko ya rabu da ita to Aisha Nabi sallallahu alaihi wasallam ya lura da wannan wajen aurenta sannan kuma da kaunar da ke tsakankanin shi da mahaifinta sada zumunci da mahaifinta sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu babu wani ishtari game da cewa annabi ya aure Aisha a matsayin yarinya ne karama wannan abu ne tabbatacce a tarihance ko ba abun kunya ne ko abun aibi ko abun suka ba sai dai a wurin wanda yake da cuta a cikin zuciyarsa ko yake da wata annakiya ta jahilci ko kuma ya karatu a inda babu tsafta karatu domin shi aure yana da alaka da al'adun mutane da yanayin environment din su da yanayin su har zuwa nan kusa ƙasa da shekara 100 zuwa da 50 Larabawa ba su kushe wasu aure da yayin su kana har zuwa nan da kusa sai da ka shigo wannan zamanin na juyawa al'amura shi ne zaka samu budurwa a shekara 40 a gidan Larabawa suna nan da yawa musamman kafashe irin Saudiya Kuwait da sauransu suna da matsala ta al'umusa wato ƴan mata su girma su girme har su rika amma da ba sa yin haka ƴan suna da saurin girma saboda yanayin zafin ƙasar
sannan kuma al'adar su ta halasta haka yayin shi suka san haka shine abu guda biyu zuwa na farko duk da yadda Qurayshawa suke neman abin da za su zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ba su taba aibata shi da cewa ya auri karamar yarinya saboda kowa yana auri karamar yarinya da a ce aibi ne da sun aibata shi da shi idan suke ce mishi boka mawaki dan sihiri wani ne ke koya masa amma babu wanda ya taba ganin cewa auren Aisha da yayi aibi na da yake na biyu ka ji kafin ma annabi ya zo da an sa mata rana ashe an tashi aurenta koda ba da shi din bane sannan kuma a baya ga shi sahabban nan mafiyan sun yi irin wannan auren sai na Umar ya aure Ummu Kulthum a gidan Ali tana yarinya ita ma karama ba ta kusa Aisha din saboda ba wani abu bane ba ko wani abu na cece kuce sai da turawa suka zo suka shiga cikin katsalan suka kaba da cikin harka addini sai suka sanya wasu musulmai irin wannan mummunan tunanin irin wancan dan gidan Nasir Kawara na Kano din suke kama gangan marasa dadi akai da wasu musulmai da wasu fatattu suke Allah ya kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai auri wata mace budurwa ba sai ita ita kadai ce aura budurwa sauran duka zawarawa ne kuma kowace mace ya aure ta ne don wata maslaha don wata bukata ta addini ko don tausayawa da sauransu Annabi sallallahu alaihi wasallam zamu ji ragowar wasu mata da ya aure a ciki inda bukatar wata aliki sai mai aka yace wa ba'da 50 wa amin tali bayan wato shekara da kusan wata biyu daga nan usriya bihi sai akai kuma isra'i wato aka zo cikin dare aka dauke shi wannan labi asra bi abdihi laila wassalatu wassalawatu furidat a wannan isra'i ne aka farlanta salloli 50 guda biyar bi 50 a madadin 50 kama kad hufidat kamar yadda aka tabbatar a labarin wato da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar cewa sallon guda 50 ne sayyidina Musa alaihi salam ya ta bashi shawara ana ragewa har suka kai biyar na Musa yana ga mai irin gogwar mai yadda yake da banu Isra'ila ta sa ya gane cewa bin adama ba za su yi sallah 50 a wuri ba kaddara yadda ce sallah guda 50 ce ake tsakanin fitowar rana da dare to me za ta ina za a fara su to Allah mun gode maka ko mun gode wa Annabi Musa da ya bada wannan shawara alaihi salatu wassalam to aka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Isra'i daga Makka daga gidan Ummu Hani'in wanda ke kusa da Ka'aba anan mala'ika yayin tafi da shi akan buraka zuwa Baitul Maqdis aka tashi dukkanin annabawa ya jagorance su ya musu sallah aka tabbatar da shi a matsayin limamin annabawa ga baki daya daga nan kuma suka hau sama shi da Jibril sama ta daya ta biyu har zuwa ta bakwai har zuwa ta daratul muntaha inda Jibril ya tsaya shi kuma zalla sai sama ya buta nan ya je gana da Allah ya yi magana da shi Allah ya bashi baiwa da falala ya ainihin wato bashi sallolin nan kamar yadda yake cikin alqur'ani ba za mu tsawaita ba saboda kada lokaci ya mana mudahana yace wal bai'atul ula ma'a 12 min ahli tayyibata kama qad zikira bai'atul aqaba al ula wato chaffa ta farko wanda mutanen Madina suka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ambata ajiya mutanen Madina sun zo aikin haji sai suka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi suka ji wa'azin nan sai suka fahimci wannan shine annabin da Yahudawa suke mana alƙawarin in yazo za su yaƙe musu da shi nan take suke shawara cewa to bari mu riga su musulunta suka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mu ne mutanen gari kaza mun zo ne mu musulunta kuma ga adadin su 12 sune na farko akwai Zakawat ibn Abd Qais akwai Abbad ibn Qais ibn Amir akwai mutane irin su Al-Harith ibn Qais ibn Amir dan wancan kenan akwai As'ad ibn Zurara shine kamar jagoran su ma akwai Uqbah ibn Amir akwai Al-Abbas ibn Ubada akwai wasu mutane guda biyu cikin Ausawa sune Wayn da Wayn ibn Sa'ida da kuma Rafi ibn Malik su kadai ne Aus sauran duka Khazraj ne akwai Ubarki ibn Samit da makamantan su Allah ya kara musu yarda gaba daya yace min ahli tayyibata mutanen Madina yace tayyiba kama kad zikira kuma da malamai suka ambata a cikin tafsir tarihi ubada fintaini wa 50 ata bayan kuma wata biyu kwana 52
ata saba'una fil mawsimi hadha thabata, sai kuma suka zo mutum 70 da wani abu suka zo a aikin haji suka karbi musulunci su ma. Ita ce al'aqaba thaniya, bai'atul aqaba athaniya. A cikin su akwai mata guda biyu, akwai mutanen kabila Aus guda 11, akwai ƴan Khazraj guda 62 suka zo suka ashi musulunci a gurin Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma suka gayyace shi cewa tunda mutanen garinku sun ki barin ka ka sakata ka wala ka yada addininka, mu ka taho Madina za mu baka kariya, za mu baka dama ka yada addinin da Allah ya aiko ka shi. A lokacin suka gayyace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina, nabi ya ce musu ba zan iya amsa muku ba sai Ubangiji na ya bani dama. Da nabi zai mutun din da su an yi wani mutun ne wato irin a ɓoye sosai fi tamami sirriya, sai da aka ɓuya sannan aka wani mace saboda tsoron sharrin Qurayshawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi da babbansa Al-Abbas. A lokacin ma Abbas yake ce musu, ku mutanen Madina kun cika shiga sharar ba sharar, mun ce muku mu ba za mu iya kare shi bane mu ɗan uwan shi, duk da ba mu musulunta ba, amma ba wanda yake taɓa shi, ku kare mana dan mu za mu kare shi. Amma shi annabi bai ba su amsa ba. A lokacin yake sai Allah ya ba shi umarni, daga baya kuma Allah ya ba shi umarni ya fara tura sahabbansa kafin shi ya zo ya tafi Madina. Yace min tsaybatin fa bay'u thumma hajar makkata yawm ithnain min shahr safar, suka zo min tsaybatin daga Madina fa bay'u suka yi mubay'a thumma hajar makkata, sana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura ya bar Makka yawm ithnain a ranar Litinin min shahr safar a watan safar, a watan safar ya ainihin wato kama hanya zuwa Madina. Fa ja'a tsaybatar riga yaqina in kammala 53, ya iso kasar Madina, ita ce tsaibatar riga, garin Madina abin yarda yaqina, wato gari ne mai albarka kwarai. In kammala 53, lokacin shekarunsa a duniya shekara 53 a rayuwarsa. Fi yawmi ithnaini, fi yawmi ithnaini wadama fiha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a ranar Litinin ya iso garin Madina. Litinin ya baro ya iso Litinin, ya yi mako biyu ne a hanya sakamakon wato Qurayshawa da suka bi sawunsa, shi da Sayyidina Abubakar suna so sai sun halaka su, suna kokari su kama su ko su kashe su, ya kutuluka au yukhrijuka au yukhrijuka au yukhrijuka au yukhrijuka, suna so sai sun kama shi ko su kashe shi ko su daure shi. Ya ɓuya shi da Sayyidina Abubakar a wannan kogo na tsawon kwani. Manzo Allah sai sama dama ya gama Abubakar cewa kai ka jira ni, kar ka tafi hijira, kowa ya fita amma kai ka jira ni. Kuma ya ce ma Abubakar ka je ka siyo dabbobi guda biyu da ke yi ka daure mana wanda za mu yi amfani da su. Za ka siyo raƙuma wanda suke horarru da za su dura sahara, aka zo aka daure su. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mamaya ya fito, tunda Qurayshawa suna muraƙaba shi tufo sama, ya fito a irin lokacin da ba a tsammanin matafiyi a al'ada ya kama hanya. Da tsakiyar rana suka bar garin Makka, suka je suka isa wannan kogo suka kwana huɗu a cikin shi. Su kuma Qurayshawa suna ta surveillance, suna ta neman su ruwa a jallo. Allah ya koye musu su ba su gan su. Iqala li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana, in huwa fil ghaib, suna cikin wannan kokoko. To daga nan suka sake fita, Asma'u take kawo musu abinci, zatu da takai ne radiyallahu anha, suka sake fita suka shallu wannan hanya cikin bakar kasar Sahara, cikin kuma tsoro ana neman su. Aka samu wato isassu a lokacin bayan mako biyu kenan. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa, ya fara sauka ya nemi ina ɗan uwansa na jini, dangin mahaifiyarsa Banu Najjar, su ya fara nema saboda muhimmancin zumunta, ya je sa da zumunci da su. Kuma su suka rako shi suka tara su da shi cikin garin Madina daga Quba. Quba yanzu a cikin garin Madina kamar tafiyar kilomita uku ne, watakila ko hudu. To daga anan ya fara sauka, ya gaisa da danginsa, ya yi zumunci da su, sannan suka rako shi ya ƙaraso garin Madina. Fi yawmi ithnain wa dama fiha 10 sinina kamulat nahkiha, a annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a madina shekara 10 cikakku na hakiha wanda zan baka labarin abin da ya faru a cikin shekaru 10 zaman shi na hijira ya shekara 13 a madina makka kafin hijira daga fara wahayi zuwa hijira sa shekara 13 sannan kuma daga hijira zuwa rasulsa shekara 10 shekara 23 sune shekara annabta sallallahu alaihi wasallam أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبر الشكرة تفرقوا بين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أكد شكاً تامس صلى الكداء وجو أكما إذا صلى ركعوئي هدو أزار لأسر بإنشاء داوكما باب ومجد كان صلى التفيا دا صلى الكداء ركع ببيعك من بعد ما جمع بينكما أمفار صلى الجمع an fara sallar juma'a ne a Quba tun ma kafin isuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin zattuka cewa wato Mus'ab dan Umair shine ma ya fara yin sallar juma'a tun kafin isuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasma khabari yace ka ji wannan zance da nake gaya ba kuma banal masjida fi Quba'i wa masjidal madinatil gharra sannan ya gina masallacin nan na Quba wannan shine awwalul masjidin ussa ala taqwa wanda hayin yana daga cikin manyan masallatai masu falala da daraja wanda ake ziyara Nabi sallallahu alaihi wasallam yakan je wannan masallaci dukkan ranar Asabar irin yau da safi yakan taka da kafar sai ya je masallacin yayin sallar duha raka'a biyu ko hudu ko shida ko takwas ba ya fasa wannan ba tsawon zaman sa a Madina sai dai in baya sai dai yayi tafiya masallaci yana da falala sosai wanda duk ya salla a cikin sa yana da ladan umara to ya gina wannan masallaci shine ginin farko wa masjidin wa masjidal madinatil gharra da kuma masallacin sa na Madina mai haske da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso Madina bai fara neman gida da zai zauna ko masauki ba sai da ya bincika ina zan samu in yi masallaci saboda muhimmancin masallaci ga musulmi yafi muhimmancin gidajen su na fara inda musulmi sun gane abin take shi ne a ce musulmi sai ka zo ka tarar da anguwa gaba daya an gina ta sabon layout amma ba a yi masallaci ba kuma ga filin masallacin kowa ya gina gidan shi ya yi tayin ya yi komai ya cika shi da kayan alatu amma kuma sun kasa haɗuwa su gina masallaci kwaya daya wannan yana daga cikin wato wulakanta a wuraren ibada ko kuma a yi masallaci ya zama gidajen su sun fi masallacin nagarta ko sun fi masallacin samun kulawa duk wannan malamai sun ayyana a cikin wulakanta ko tuzar masallaci so Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai da ya fara bincike yana da masallaci shi aka nuna mashi wannan filin da masallacin yake a lokacin makabarta ce ko kuma a ce saura ta wasu marayu kuma akwai kaburburan wasu mushrikai a ciki suka ce za su bashi kyauta Annabi ya ce ba zai ansa kyauta ba eh bi tsamani ya bani najja yace lalle sai dai in biya kuɗi saboda aka faɗa mashi farashin filin dama kusa yana Bakari ya riga ya riko kuɗi daga Makka wanda za a yi amfani da su ya cire ya biya wannan waje sannan aka cire kaburburan na waɗannan mushrikai aka matsa da shi to anan ne aka yi wannan masallaci asalin masallacin inda wajen inda kubban shi take ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta makwancin sa thumma bana min haulihi masakina sannan ya gina dakunan matansa a gefen masallacin dakunan matan shi a jone da masallacin shi farko da aka yi masallacin ba a ma iya rufe shi gaba ɗaya ba sai aka rufe rabi daga wajen liman zuwa tsakiya shi aka mishi rufin da abin da biyu jaridin naha sauran kuma sai aka bashi a buɗe ta ɓangaren masallacin ta can yamma kenan za a ce ko daga gefen waje haka to anan ne aka fara jera dakunan aka jera su haka ɗakin Hafsa ɗakin Sauda ɗakin wancan wanda ya je Madina zai iya gani yadda abin yake a wani wurin gidan tarihi din da suke nuna wata sai ya ce thumma bana min haulihi masakina thumma ata min ba'du fi hadhihi sana thumma ata min ba'du fi hadhihi sana aqallu min nisfi alladhina safaru ila biladil habshi na hajar sannan kuma thumma ata min ba'du sannan kuma daga baya fi hadhihi sana a wannan shekara ta farko ta hijira aqallu min nisfi alladhina safaru kasa da rabin waɗanda suka yi tafiya ila biladil habshi zuwa Eritrea hina hajar
waɗancan da suka hijira daga Makka suka taho Habasha, ai suna Habasha, da suka ji labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo Madina, wasu daga cikin su suka taho suka dawo Madina. Wa fihi akha ashraful akhyari bainal muhajirin wal ansari, a wannan shekara ne ta farko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla wannan zumunta tsakanin al muhajirin wal ansar. A farkon al'amari da muhajirai suka zo Madina sun taho ba su da komai, wani ma iyali da jikin sa, wani ma bai taho da koda takalmi ba, kuma sun taho ba su san kowa ba. Waɗannan mutanen ansar, mutanen alkhairi, sai suka karɓe su, suka ba su wuraren zama, suka ba su abinci, suka kula da su. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, to kowane mutumin Madina ya ɗauki mutumin Makka guda ɗaya ya zama ɗan uwan shi kamar ɗan uwa na jini, wanda za su yi a farko har suna gadon junansu. Da haka mutanen Madina suka dinga wawasan mutanen Makka suna ɗibar su. Wani ma sai ya ɗebi uku huɗu ya ce duka wani ya ƙunshi. Ga ba taɓa ganin mutane masu alheri irin mutanen Madina ba, indai wai a ce mutane masu karamci to ba taɓa ganin irinsu. Wallahi ya taba udara wal imani min qabli, Allah ya ƙara musu yarda. Isa Annabi ya tawasiya da cewa a kyautata musu a ga girman su, wanda ya kuskure a cikin su a yafe mishi kar a ci zarafin shi ko a hukunta shi. To daga nan ne suka ba su rabin gida, rabin shagon kasuwa, rabin jari, kowa sai ya raba ya ba ɗan uwansa, kuma har ya saki mishi wata mata cikin matan su, shi kuma ya aure. Kuma su ma matan, saboda su ma mutanen kirki ne, sun yarda da haka, ba wanda ta ce ni ban yarda a yi min wannan cin mutuncin. Dukkaninsu sun yi biyayya ga umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. ثم بنى ابنة خير صحبه وشرع الآذان فاقتدي به فاقتديكم يجي ثم بنى ابنة خير صحبه سنن أكا تاريدا النبي صلى الله عليه وسلم يتاريدا إرغدا ما في الهير صحبان سا واتو آئي شاكرا باين شكرا أكو دير أورا سنن أكا تاريدا شباد لاباري تتي ina cikin wasa ma da ƙawayena ko wasan ƙasa suke ko ɗan gala-gala irin da wasan sa da ƙwailaye. Kawai sai ga uwata Ummu Ruman ta ce ki zo za a kai ki gidan mijinki. Cikin aka ja mata wanka amarya, aka shirya ta, aka tafi da ta gidan miji. Wa shara'al azan, sannan kuma aka shar'anta kiran sallah faqtadihi, ka kai koyi da wannan shar'a a ci gaba da aiki shi. Wato sahabbai ne guda biyu suka mafarki sun ga kiran sallah, sayyidina Umar da kuma Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbi suke mafarki an nuna musu kiran sallah. Saboda ana ta shawarwari ya ba a dinga sanar da mutane lokacin sallah yayi, ba a so ya amfani da salon kafirai, amfani da ƙararrawa ko amfani da ƙaho ko amfani da wuta. Duka an kawo wannan shawarwari mutane suka ga cewa za a iya amfani da haka, Annabi ya ce bai dace ba saboda ɗabi'ar kafirai ne, maguzawa ko Kirista ko Yahudawa. Sai Allah ya gwada wasu cikin sahabbai kiran sallah. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Bilal ya koya mishi ya ce kai ka je ka dinga yi. To daga nan aka fara kiran sallah wannan da ake yi kowace sallah. Wa ghazwatul abwa'i ba'da fi safar hadha wa fi thaniyatil ghazw ashhar ila buwata thumma badrin wajab wa wajab tahawulul qiblati fi nisfi rajab. Wa ghazwatul abwa', yaki na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi shi yake cin ghazwatu abwa ko ghazwatu wadda, ana ce mata haka a watan Safar shekara ta biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne yake ba'du daga baya fi Safar, watan Safar hadha wa fi thaniya, a shekara ta biyu. Abinda sababin haka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da wasu cikin mutanansa kamar mutum 70 suna surveillance, suna duba gefen gari don kada wasu su mamaye su ko wani abu makamancin haka. Har suka je wani jira ake ce mishi wadda, a lokacin ya hada ya kulla wani sulhu tsakanin shi da Bani Zamra wanda suke kinanawa ne, dangin su ne Qurayshawa. To daga nan kuma ya ce wa fi thaniyatil ghazw ashhar ila buwata, sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake fita yaki na biyu zuwa buwa. Annabi ya fita da mutane 200 cikin sahabbansa dan ya tare wata tawaga ta Qurayshawa wanda ke karkashin jagorancin wani babban kafiri mai suna Umayyah ibn Khalaf. Ha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai inda ake ce ma buwa. Buwa din wasu duwatsu ne dake gefen garin kabilar abin nan Juhaina. Ba su gansu ba, ba su tarar da su ba, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo. Ita ce buwa. Thumma Badrin,
sannan sai shararren yakin nan na Badar wa wajab tahawul qiblati sannan kuma aka farlanta juya alqibla fi nisfi rajab a tsakiyar watan rajab na shekara ta biyu wato shi aka sauka masa da cewa a juya a kalli alqibla domin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo Madina farko ya fara kallon Baitul Maqdis dan nuna ma Yahudawa cewa addinin sa da nasu yana da alaka da juna daga baya kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jin damuwa a ransa qaddara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan karbaha Allah ya masa alƙawarin cewa za mu sa ka juya alƙiblar da kake so shine daga naka ce wallahi wajhaka shatar masjidil haram wa ayra ma kuntum fawallu wajhakum shatar kamar da ya kasance cikin baqara min ba'di zal ushayr ya ikhwani wa fardu shahrir sawmi fi sha'ban yace min ba'di zal ushayr bayan wadancan kwanaki wato na rajab da aka yi na tawil qibla sai kuma aka zo da fardu shahrir sawmi fi ramadan daga watan rajab aka shiga sha'ban sai kuma ramadan ya zo sai aka farlanta wa musulmi azumin watan ramadan shekara ta biyu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi yayi azumi ne na shekaru 9 da wannan shekara daga wannan shekara ta biyu zuwa shekarar rayuwarsa ta ƙarshe ta kusa da ƙarshe ne kuma shekara ta ƙarshe ya mutu ne a watan Rabiul Awwal ko wal ghazwatul kubra allati bi badri fi as-sawm fi sabi'i ashr ash-shahr kuma wannan shekarar ne dai aka yi yakin nan babban yakin Badar a ranar 17 ga watan Ramadan. Ramadan na farko da aka farlanta ba tare da majiki ya saba ba. A cikin dai kuma wannan shekarar Allah subhanahu wataala ya kaddara yakin Badar wanda kafiran Makka suka yi ganganko su kamar mutum 300,000 suka taho Madina da nufin za su murkushe musulmai kawai a wuce wurin. Saboda yadda suke da confidence a kan cewa yakin za su ci nasara sai da suka tsaya suka yi bikin cin nasarar yakin masu ne suka ba su bari ma aka yakin ba sun yadda da kansu suna da over confidence suka tawo su ko musulmai 310 wani abu amma Allah da kusan ke ba musulmi nasara mai ban mamaki a wannan yaki aka kashe na kashewa cikin kafirai wasu da dama suka gudu aka kame na kamawa yace wa wajabat fihi zakatul fitr kuma dai a wannan watan Ramadan bayan an gama yakin Badar an dawo an shiga goman ƙarshen Ramadan sai kuma aka farlanta zakat koro min ba'di badrin bilayanin ashar bayan an yakin Badar da kwanaki goma an yi sha'a kwanaki 17 ga wata ko kamar misali 27 ga watan Ramadan kenan sai aka saukar da hukunci akan farlancin zakat koro وفي زكاة المال خلف فدري game da zakkar dukiya fa zakata shekara shekara wanda yake mashalu da tumaki da awaki da kudade yace to akwai sabani sai a bar sabanin ba me ya kawo sabanin saboda akwai ayoyi da suka zo wanda suka sauka a Makka kuma akwai amadan zakka ciki ban fadin Allah alladina yuna salata baituna zakata cikin zotun nan misali kuma fadan Allah madaukakin sarki wa atu haqqahu yawma hasadihi da cikin suratul an'am kuma fadan Allah madaukakin sarki walladina hum lizakati fa'ilun cikin suratul mu'minun kuma duk wannan surori ne ɗan Makka sura ta sai malamai suke ta tarkatarka wajen tantance yaushe aka farlanta zakka zaka suka ji ya ce wa fi zakatil mali khulfun fadri wa matat ibnatul nabiyil barri sai kuma diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai biyayya ga Allah din nan ta rasuwa ce ce ruqayyatun Allah ya kara mata yarda ruqayya mata sayyidina Usman ko kamar yadda muka ji a jiya ana cikin yakin Badar shi kuma yana cikin matarsa qabla ruju'is safar kafin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga tafiyar yakin Badar wani abu da ya kamata mu sani game da yakin Badar shi galibi mutumin da bai san Madina ba idan an ce yakin Badar abinda ke zuwa cikin kwakwalwarmu shine kawai kamar a ce da ka fita garin Madina ga filin da aka yakin Badar to ba haka bane tafiya ce ta sama da kilomita 150 kwarai da gaske ina je Hawaja in aka bar Madina aka tafi sai an yi tafiyar kamar tsakanin Zaria da Kano wata kila shine kamar 150 ko ko kuma kamar daga nan lafaje wata kila zuwa Abuja ya kai 150
da 70
to kama haka
sai rabu
amma idan kana jin labarin zaka dauka kawai da an fita bayan gari kawai ga wurin to tafiya ce mai tsayi kuma sahabbai da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi a kafa suka tafi ga azumi mutum daya mutum uku suke amfani da abun hawa daya mutum uku wannan ya hau ya sauka ba wannan wannan ya sauka ba wannan haka suka kai kwanan su uku da wuni a wannan hanya kafin su sauya kuma har yanzu kan hanya zaka ga babu garuruwa babu daji babu inuwa sai dai kaya sai yashi ne zafin rana su suke tunanin shekara fiye da 1000 yaya suka yi sannan kuma suna cikin azumi da kuma suka je kuma yaki suka je suka yi ba san da muri sun kwanta ba sun je ne dan su yi mukawama da sojojin da suka ninka su sau uku sun saboda haka dan su gane alƙawarin Allah ne kawai Allah ya ba su nasara saboda sun bi Allah saboda sun bi Allah sai Allah ya ba su nasara ba ƙarfin su bane ba dabarar su bane ba iyawar su bane kuma Allah ya ba su wata falala ta musamman yace a fada mu duk wanda ya je yakin Badar na yafe mishi ko yayi wani zulmi daga baya ba komai ba wanda ya samu wannan falala sai su to shine yake cewa lokacin yayi to bari mu dace tare sai mu saki sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa ala alihi wasallam assalamu alaikum.